Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com kai har ma a wasu rediyoyi masu zaman kansu. A jamhuriyar Nijar kamar amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da niyya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke binnin Kumasi na kasar Ghana. Masu raro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishinmu da ke binnin Yamai a dalilin annobar cutar coronavirus. Shirin da a cikin sa za ku ji cewa shugaban kasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa sojojin kasarsa umarnin amfani da cikakken karfin soja kan 'yan bindigar jihar Katsina domin samar da tsaro a jihar. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka wa hukumomin yankin da magaram a jamhuriyar Nijar da wasu kayayyaki domin yakar cutar corona. Za mu ji kuma wani rahoto na musamman kan kasuwancin robobi a wannan wata na Ramadana kan iyakar Nijar da Najeriya. Akwai shirin kowa bar gida da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da nasihar malamai albarkacin wannan wata na Ramadana. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan kun saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an yi sahur ko ana kan shirin yi cikin kwanciyar hankali da annashuwa. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kasar China ta goyi bayan wata hukuma mai zaman kanta ta gudanar da bincike kan asalin cutar coronavirus, to amma sai bayan an shawo kan annobar, a cewar shugaban China Xi Jinping a jiya Litini, da yake jawabi a wani taron da aka yi ta kafar bidiyo na babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya kan batutuwan lafiya, zauren da ke tafi da harkokin hukumar lafiya ta duniya WHO. Shi ya ce China na goyon bayan abin da ya kira cikakken bin diddigi game da yadda duniya ta tunkari wannan annoba, to amma sai bayan an shawo kanta. Ana kyautata zaton wani daftarin kudirin kungiyar tarayyar Turai wanda ke kiran da a gudanar da bincike kan tushen cutar ta corona da kuma irin matakan da aka dauka zai samu amincewa a wannan satin. Kasar Australia ta kasance kan gaba a jerin kasashen da ke adawa da irin wannan kudirin binciken, kuma jiya ministar harkokin wajen kasar Marie Spain ta ce kasar tana son a gudanar da binciken cikin abin da ta kira adalci dalla-dalla kuma ba tare da shishigi ba. A halin da ake ciki kuma, kasar ta China ta mai da martani kan wani sabon mataki da Amurka ta dauka na taka birki ma babban kamfanin sadarwar ta din nan mai suna Huawei. Tana mai barazanar daukar wasu jerin matakai makamantan wanda Amurka ta dauka, ciki har da sa kamfanonin Amurka irin su Apple, Qualcomm da Cisco cikin jerin kamfanonin da ake shakkar su, wanda hakan zai shafi cinikin su a kasuwannin China. Ma'aikatar harkokin cinikayyar Amurka ranar Juma'a ta dau matakin gurgunta babban kamfanin fasahar sadarwar China din ta wajen sanarwar hana sayar ma kamfanin fasahar daukar manhajoji ta chip, a yayin da kuma Amurka ta bar kamfanin kirkiro na'urar sadarwa mallakin Taiwan ya bude babban wurin yin samfurinsa na mataki na gaba a Amurka. A wani sharhin jaridar Times mai ra'ayin gwamnatin China, kasar China ta ce wannan sabon takunkumin da Amurka ta kakaba ya jefa kasashen biyu cikin abin da ta kira yakin cacar baka a bangaren fasahar sadarwa wanda zai dau lokaci mai tsawo ana gwabzawa. Mutumin da ya zama mataimakin shugaban Sudan ta kudu na farko Rich Machar Teni da matarsa ministar tsaron kasar Angelina Teni sun kamu da cutar COVID-19 wadda kwayar cutar corona ke haddasawa. Ina son in bayyana cewa ni mataimakin chairman din babban kwamitin aiki da cikawa na kamu da cutar COVID-19. Akwai kuma wasu mutanenmu da suka kamu da cutar. Abin da zan iya faɗa a yanzu kawai shine Madam Angelina Teni, ministar tsaro, ita ma ta kamu, a cewar Machar a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin na ƙasa baki ɗaya. Sakataren yada labaran Machar James Garrett ya tura wani sako a shafinsa na Facebook. Yana mai tabbatar da cewa mai gidan nasa ya kamu da cutar corona. Mataimakin shugaban kasar jamhuriyar Sudan ta kudu mai girma Rich Machar Teni da Madam Angelina da wasu hadamansa da dogarawansa sun kamu da cutar COVID-19 a cewar Guardian. Kafin makon jiya da Tani ya kasance mataimakin chairman din kwamitin yaki da cutar ta COVID-19 a kasar. An sake rufe makarantu 70 a kasar Faransa mako guda bayan sake bude su bayan da wasu dalibai da wasu ma'aikata suka kamu da cutar COVID-19 a cewar ministan ilimin kasar a jiya Litini. Da yake magana a gidan rediyon Faransa RTL, ministan ilimin Faransa Jean-Michel Bankwa ya tabbatar cewa an samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus wajen 70 tun bayan da aka bude makarantu 40,000, wato sulusi guda na adadin makarantun kasar a makon jiya. To amma Bankwa ya kare shawarar sake bude makarantun, ganin yadda makarantun da abin ya shafe su ba su da yawa idan aka kwatanta su da jimlar makarantun kasar. Hakan na nuna yadda ake bin tsaurin matakai da sharuɗa wajen sake bude makarantun. Attorney General din Amurka William Barr jiya Litinin yayi watsi da kiran da shugaban Amurka Donald Trump yayi cewa ma'aikatar shari'a ta binciki mutumin da ya gada Barack Obama. Ba yana mai cewa bai tunanin ma'aikatar ta shari'a za ta binciki Obama ko mataimakinsa Joe Biden game da cancantar binciken katsalandan din Rasha wanda a yanzu ya zama wani abin takaddama game da shugaba Obama da mataimakin shugaban kasa Biden. Koda wani irin rawa suka taka bisa ga bayanan da nake da su zuwa yanzu, bana tunanin binciken da Mr. Rohan ke yi.
To madalla, labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar hotannin namu. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya baiwa sojoji umarnin amfani da cikakken karfin soja kan 'yan bindigar jihar Katsina domin samar da tsaro a jihar. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Wata sanarwa da kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu ya sanya wa hannu ta ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya damu da irin matsalolin tsaro da suka dabaibe jihar Katsina. Sini kuma ya umarci hedkwatar tsaron Najeriya da ta ɗau kwararren matakai na soji don kawo ƙarshen 'yan bindiga daɗin. Tuni dai babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Abayomi Gabriel Olonishakin ya tsara yadda za a ƙaddamar da wannan mummunan farmaki wanda ake ganin farmaki ne na aita ta ƙare. Kamar kuma yadda mai baiwa gwamnan jihar Katsina shawara kan sha'anin tsaro Alhaji Ibrahim Katsina ya ce a wannan karo fa matakan da ake shirin ɗauka matakai ne na gaba ɗaya.
Da harkar tsaro nan dole duk mai hankali ta tada mashi hankali, kuma duk wata gwamnati wadda haƙƙinta ne ta kare haƙƙin jama'a ta nuna damuwa. Kamar yadda kaga shi mai girma gwamna ya yi magana ba su ɗaya ba su biyu akan haka, saboda a gwamnatin ce muna nan muna ɗaukan matakan da insha Allah dole zama lafiya ya dawo. Bai yiwuwa a sa ido wasu tsiraru su addabi jama'a ba wanda fi ƙarfin hukuma sai dai wanda aka kyale. Bi izinin lahi jama'a su ƙara haƙuri kwanan nan matakan da gwamnati ke shirin ɗauka na tabbatar da an samu dawomin zaman lafiya ne, yadda jama'a za su koma su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. Abin ban mamaki shi ne ka rasa gane dalilin da zai sa ka ruba gayar ba dalilin da ka kashe mutum ka ci mai mutunci ka ɗauka mashi dukiya. Al'umman nan da ke abubuwan kuma Fulani nan na rasa ka gane abin da ke damun tunaninsu. Al'umma da aka sani da natsuwa da kawaici wayo a ce shi kenan sun ɗauki matakan da ba sani ba sabo akan kowa. To bai yiwuwa jama'a sa ido gwamnati tana nan tana ɗaukan matakai, insha Allah kuma za a yi abin da ya dace yadda gobe wani ma ba zai sake wannan ta'addanci ba in Allah ya yarda.
Irin matakin nan dai in ji masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya tuntuni ya kamata a ce an ɗauka.
Al'amarin jihar Katsina na farko dai dole mu jajanta ma mutanen jihar Katsina da abin da ke faruwa. Tuntuni ya kamata a yi wa'innan abubuwan, amma kuma ba ma haka ba, ya kamata mu sake waiwayan security architecture ɗinmu. Bar abu har sai ya kai ga haka ɗin da cewan su sojoji sun zo ba shi ba ne. Na farko ina jin dai dole ma mu gane cewan shi tsaro ya wuce ko a ce abin da ake ce ma physical security, akwai abin da ake ce ma human security. Nan ta'addancin da kake ganin manifestation ne na abubuwan da suka dade suka gurbace da dadewa ko kuma suka lalacewa da dadewa, saboda haka wannan 'yan ta'addancin da kake ganin kusan ya nuna cewa kasan foundation din abun da kariya ya rarrake ya cinye. Na farko, ina 'yan sanda suke kamu wannan abun ya tabarbare ya kai haka? Ina jami'an leken asiri ta kasa wato na DSS suke? Ina 'yan Nigerian Security and Civil Defense suke? Ina su shugabannin kananan hukumomi da shugabannin angoyi da kuma mutane ma gaba ɗayan su ina suke kamu abun ne ya tabarbare ya kai haka? Idan abu ya tabarbare ya kai haka, lalle ina tabbatar ma da yafi wuyan a kwantar da shi, saboda sojojin da muke da sannan su nawa ne? So idan ba duka mun duba wa'annan abubuwan bane gaba ɗayan su, wato abin da ake ce mu holistically, na ga cewa ko muna lalube ne a cikin duhu. Wannan maganan idan abu ya taso a ce an kai soja nan an kai soja can, gaskiya ba zai haifar mu kowa da mai ido ba, saboda is not enough. Shi soja akan kai shi ne idan abubuwa suka tabarbare. To kamun abubuwa kuma su tabarbare ya nuna cewa akwai wa'anda ba su yi aikin su ba.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne irin tasirin da wannan mataki zai yi domin samar da sauki ga mutan jihar Katsina. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, yanzu kuma san yankin da magaram a jamhuriyar Nijar, inda hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO ta taimaka wa hukumomin yankin da wasu kayayyaki domin yakar cutar corona, kamar yadda za a shi ƙarin bayani a wannan rahoto na wakiliyarmu Tamar Abadi.
Dr. Isufu Abubakar shine wakilin OMS din a nan jihar da magaram.
Cikin kayan ko magani kala-kala, akwai kaya na likita aparai wanda likitoci ga aiki da su suna diba na'urori, suna diba lahiyar mutane. Akwai kaya wanda likita gasawa da mask irin wannan, wanda likitoci wanda gazawajen dan malati ya kamata su sa, da takalmi wanda ya kamata su ma su sa, gadaje da matela wanda kun san yan malatin ya kamata a keɓe su wuri guda. Akwai solution hydroalcoholic wanda aka sawa saboda yaƙi da wannan ciyon wanda aka sa ga hannuwa.
Gwamnan jihar da magaran Isa Musa da ya jagoranci karɓar wannan tallafi ya yaba da ƙoƙarin hukumar, inda ya ce faduwa ce ta zo daidai da zama.
To MS ta kawo taimako a lokacin muna ke son shi, saboda abinda kowa ya sani ne tun yau ɗan bakwanni kaɗan jiham ta yi suna na wadda ke da wannan ciwo inda ya yi kamari. Wannan kayayyaki da sun kawo mu sun sa za mu zama mu shirya ma irin halin da ake ciki da sunan duka al'umma jihar da magaram da kuma sunan gwamnati. Muna ma OMS godiya.
Dabra da haka kuma, gwamnan jihar da magaran Isa Musa ya jagoranci karɓar rukuni na farko na takunkumin da gwamnati ta saya don taimaka ma al'umma.
Shi ya kai yanzu kawai in doka a cikin jihar mu ta da magaran, an ce za a yi mu wannan takunkumi miliyan guda. Kowane takunkumi guda abinda gwamnati ke sayan shi dala 60 zai sai da mu mutane dala 20. A cikin wannan aikin ne yau mun ke zo nan mu fara damar da fara sai da waɗannan bavet.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.
Karfa a shafa, waɗannan rahotannin na musamman na zo muku ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Masu gudanar da kasuwancin robobi kan iyakar Nijar da Najeriya na cabawa a wannan lokacin na watan Ramadana saboda ƙarin cinikin da suka samu. To sai dai a ɗaya ɓangare kuma kwastomomi na kokawa da tsadar robobin a bana, al'amarin da 'yan kasuwar ke dangantawa da bullar cutar corona, kamar yadda za a shi ƙarin bayani a wannan rahoto na wakilinmu a birnin Kwanni, Haruna Mamman Bago.
A kan iyakar jamhuriyar Nijar ta gefen birnin Kwanni da ma a kilomita 3 a tarayyar Najeriya Ilele local government, masu sayar da kayan robobi ne da suka hada da kuloli da robobi na sawar ruwa, abinci, nono, hura da sauran kayan marmari na more rayuwa ke nuna gamsuwarsu game da yanda kasuwarsu ta samu ta goma shi ko a wannan shekara, duk da matsin tattalin arziki da ake ciki a ko'ina a faɗin duniya sanadiyar cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus. Ko da yake suna masu cewa a lokacin da azumi yake farko kasuwar ta fi haɓaka bisa ga yanzu, kamar yanda wani mai sayar da kayayyakin roba a garin birnin Kwanni ya mini ƙarin bayani.
Sunana Nasiru Isa Raba. Al'amari ne na kasuwanci na roba da yanzu kan sai dai mu ci mun gode ma Allah subhanahu wataala, saboda yanzu a cikin yanayin da ake gaskiya yanayin kasuwa yanzu ya dan canza ba irin kamar harkon azumi ba. Dan gaskiya harkon azumi kan gurgudu ana samun ciniki sosai. In ka diba can har farkon azumi ana son ta sosai saboda ayyukan da za a yi farkon azumi in ka diba lokacin da an yi bukatar ta sosai saboda ana son kayan aiki haka lokacin da ba azumi kan gaskiya hakika in dai ba a ce lalula ta haihuwa ta samu mutum ba koko irin ta suna koko su harkoki haganga ba sai ha ganin mutum yana yawan sai ruba sosai tun da yanzu abubuwa na dai da dama ho inda mata suna yi kuma kun yi zasu yi mahiya sun hin shi da ruba dan kwano da kasan yanzu ma rage aiki da shi kuma da aka aiki da ruba
a illela local government dake makwabtaka da garin birnin Kwanni ra'ayoyi sun bambanta game da yanda ake huskantar kasuwar robobi a lokacin azumin Ramadan na bana inda ma ƴan kasuwar ke zargin lamarin cutar mashako ta coronavirus da zama sanadiyar hauhawar farashin kayayyakin robobi a wannan shekarar ta bana
sunana Abdulaziz Muhammad tsankiya siki ilil local government kullu da zaka sai naira 800 a bara a yanzu zaka sai ta naira 1200 ko da 300 kaga an samu kali kusan na 400 zuwa 500 da kula sannan ita kula ta zama abokiyar tafiya dole ne sai ka sai kula saboda kankara dai ba ta zama cikin kwano dole sai ka sata a kula in ba haka ba ta narke kuma ka je ka so ta da tsada in wannan zaka sai ai so ku ta 500 zaka sai ta 450 400 sai ta yi yawa ne irin sun zo da yawa zaka same ta 350 wannan ta kwanda abin zaka sai ta 200 sai ka je can hanyar kwanda ka je gidan custom ma'ana bakin boda iyaka zaka same ta naira 150 naira 150 kuma ai ba sauki bane tunda zaka biya ka baka bu naira 200 kai kai dawo da kai
kwasari gaskiya ana tattaba farashi kan komai babu abin da bai ƙara kuɗi ba cikin roba dan abin da an naira 100 yanzu shi aka ƙara an kai kai 150 farashin ba ra ya sauki ba sagana yanzu to wallahi lalura gata da an ka tura wannan naka shine ya ƙara farashi aure kamfanin naka shi yasa farashi komai da komai ya ƙara kuɗi san lokaci ai sauki wanda ba azumi ba amma idan aka shigo azumi komai sai ƙara kuɗi
Allah aliyu kamar ita sana'ar roba ta saboda akwai robobin da ake unhwani da su je cikin lokacin azumi akwai waɗanda kuma ba a cika unhwani da su ba sai idan lokacin aihe ko kuma ake lokacin da ba azumi ba to dan haka dole a samu dan bambanci gibi tsakanin cinikin roba na lokacin da ba azumi ba da irin yanzu lokacin azumi bangaren farashi kowa ya san yana yanda aika cike farashi gaskiya yayi high ya dan yi sama gaskiya
su ma iya mata dake kasancewa masu amfani sosai da robobin sun bayyana muna yanda suke tunkar lamarin kasuwar na roba a lokacin azumin wannan shekara
salam ba tare sauki kan komi na tsare gare shi gaskiya komi kuma yayi kari dai cikin watan azumin ga ma fatan muka Allah ka mana sauki wanga al'amari duk abin da ka sani shi kan ya kai shekara 50 ko 300 haka nan na fata ya da shi Allah dai tuwa mana asiri dai zanciya kan baraka yana da dama walla ana ganin bara adda tsara amma bara akwai sauki bisa ga yanzu
Fatima to robobin da har yanzu dai ga sunan da daman su amma kam sun dan halba tunda yanzu abin da aka nuyi 120 yanzu gashi mun sai 150 guda shikka da 30 yana zuwa da suka nuyi merorin su sun fadi kenan kaya sun tashi amma ga kun shi da muka ta illa gaskiya kaya sun yi tsada kuma dole duk aiki sai da roba kenan dole yanzu su kara musu kudin su
Haruna Mammana bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro dauke da shirin sa na kowa ya bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar gida
ka wanda ba awa ka sace daran go daran da mafi ya zama kai wani goma wala wala ka sai wata ko jami
kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu ƴan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirarmu da malam Idi na asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke nan Amurka to malam Atuba yanzu haka nan bari mu shiga dan bangare kidan cikin rayuwarka lokacin ka zo daga Niger ka zo da iyalinka ne bugu guda kuku daga baya suka zo
a daga baya suka zo da nazo da nan gaskiya da nazo wani nan na yi kokari in samu takardu kayan ka yalle na rasawa ta zama kasar ga abun da na fara lissafi da shi daga shigowa ta daga wanda wani dan kasar Sudan ya ce mana wani zan baka dan gargadi tunda kana abokina zaman nan kasar nan daga baya zai zama kasa wadda rayuwa za ta zama mai bada wahala bakar takardu abin da nake so kai takardu dan ka samu na dindindin inda har dai ka zo ka zama na dindindin dan baka da takarda gaskiya rayuwar ka za ta zama kullun alaba kake hankalin ka ba zai kwanta ba
kamar izini zama dan kasa haka koko
izinin zama dan kasa shi dai ne na nema in samu in yi wannan takardu kuma aka bani hanya in kawo iyalena na ka iyalena duk suna na
ikon Allah masha Allah to bancin haka din nan sun samu sun yi lakol kasa su sun samu neman
da suka zo su mana akwai manya da suka zo suna karatun ta sun tun can kuma da wanda su aka aiwana duka suna karatu wadanda aka aiwana su da man babu zancan a ce ba sai ba karatu dole sai karatu tunda gwamnatin ma ne ba barka ba roka shana a ce ba karatu wanda suka zo can kin akwai wanda sun fara karatu kuma suna karatu suna aiki yanzu da suka samu aiki na kware karatun ma sai suka bar shi amma daga baya sun nemi kuma su koma su karatun to akwai dai wasu suna karatun kuma wasu suna aikin su
kuma na tantance a Amurka zuwa makaranta wajibi ne idan baka sai baka yaranka makaranta gwamnati ma ta zuwa bi daga za ya kama ka da gaske ni wannan batu koko
to wallahi da yake ni dai na san da gwamnati tana da abu da ta sa a gaba dan ta ba mutane horo na hanyar makaranta ya ɗaya daga cikin tarbiya da ta sa na yaranta a gaba in yaro bai daya karatu kai da kanka ma wa yaron hankalinka bai kwanta ba tunda zai yi wata ran a tambaye ka yaron nan me yake kace bai komi a ga kamar kai ka kama mishi inda zai zama cikin wannan yanayin ku dan zaka samu matsala kai ma ne baka yarda ba danka ma a ce bai karatu dan saboda in ka bari bai karatu nan zaka samu matsala a gaba
to mallam Atuba dan ka san mutane suna barin kasashen su domin samun sauyin rayuwa idan su zo a Turai idan su kasashen waje a yanzu haka wanda taimako kai ma kauyen naka jahar taka kuma musamman in ce ɗan uwan naka da kabaro can da kabaro a Niger
to lalle Allah Abdulaziz taimako wanda ne na bari a gida sai a ce taimako ana yi amma abin da ake yi hali yanzu ba ai ba abin da za a ce lalle an yi shi wanda kowa zai bunkasa bisa abin da kai amma a yanzu Allah ya kawo lokacin da za a yi shi ina tunani ina zuwa gida ina zauwa kullun na tayi kuma lissafin me ya kamata in yi wanda zan kawo kasata ci gaba to sai naga menene ya kamata a gare in samu yanda zan buɗa wani wata kungiya wadda albarwa na wani yaka da taimakawa talakawa inda za a kawo gudunmuwa inda za a ƙara tattalin arziki da tattalin horo na yara da kuma taimako na wanda za a taimaka talaka kai dai abubuwa wanda za a ce dai wannan kungiya tana da wani abu ita ma wadda za ta zo ta taka rawa a gani a cikin ƙasa to Allah da ikon shi na wannan kungiya yanzu dai a wannan tafiyar da na yi ta baya ta cikin Disamba da na dawo Allah ya sa aka bani wannan hanyar da zan iya tafiya da wannan kungiya na samu takardu da komai da komai an samu agreement yanzu insha Allah da wannan watan ma wannan da ya huce wannan 20 Mars 28 wannan da ta huce na so in ta gida an yi lansama na activity saboda wannan ONG ta fara aiki to a lokacin nan ne da wannan ONG na san zan yi wani abu wanda zan kawo kasa ta taimako shi yasa duk zaman da na yi a nan wannan nake ta lissahi kaga ne za a yi saboda a nan in kana nan kana da hanyar da za ka samu mutanen da za su iya taimakawa kasa ta kai yanda yake su inda suna so su yi su kuma suna so su ba mutum haka a ce mutum shi ne wanda za su taimaka amma in akwai wata kungiya da za su bi ta kanta su taimakawa talakawa gajiyayyu wanda suke gida da kuma kasa ma inda suke abin nan inda wannan abin nan ke akwai hanyar da mutane za su bi su samu taimako yanzu ne ake so a yi wannan a dama ba ai ba lokaci bai huce ba amma a yanzu dai wannan shine babban abu da ke cikin kaina nake so in yi insha Allah ba da lokaci ya jima ba za a yi wannan
me ya suna wannan kungiyar taku
kungiyar ana ce mata ONG needs bukatu bukatu da turanci besoin kenan da English needs kenan needs kenan shine aka ba kenyan needs kenan kamar Niger aikin kuma education kuma wacce aikin environment kuma aikin development as kuma social
to yanzu haka idan akwai wanda suke sauraron kuma suna so su bada taimako ga wannan kungiya domin ta taimaka muku ko ku taimaka mu wanda ke gida ya kamata su tuntube ku
to muna da shari'a namu wanda muka buɗa na taimako kuma akwai ofishi kamar ofishin ta wanda yake babban da kwatakin da abin yake a yamma yake Imebil Tambara inda Tele Tambara take nan biro nan ofishin yake to da yake abin ba a yi lansama ke activity ba so muke sai abin in an yi lansama an buga a lokacin nan duk wasu abubuwa da ya kamata a yi na inda za a sa mutane su sani ba da dogon lokaci ba sai a bayyana
shi mutane sun san insha Allah. Umaru Sanda Idi kenan asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina dake Greensboro Mungole daga bamu dama tattauna tare da kai cikin shirin kowa bar gida ya bar shi wannan ni Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC.
Kuma dalla yanzu kuma lokaci ne da Sule Mumuni Barma zai kawo mana sharhin jaridun Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Republicain wacce ta ruwaito cewa kasar Niger ta yi nasarar dage wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ya kamata a gudanar a ranar 14 ga watan nan na Mayu. Jaridar ta ce kasancewar an so a yi wannan zama ne a wani lokacin da ake zargin dakarun kasashen Sahel da yi wa wasu fararen hula kisan kare dangi a kan iyakokin Mali, Niger da Burkina Faso. Yasa gwamnatin ta Niger shigar da bukatar dage wannan taro da aka yi hasashen zai caccaki gwamnatocin kasashen Sahel sanadiyar abinda ake kira toye haƙƙin jama'a. Duk kuwa da cewa waɗannan kasashe na taka rawa sosai wajen yaƙi da ta'addanci. Jaridar Lanketer na cewa wata sabuwa ta kunno kai tsakanin gwamnatin Niger da kamfanin CFTDC na ƙasar China bayan da aka gano shi da yunkurin baiwa wani kamfanin China na daban kwangilar dakon kayan da za a yi amfani da su a ayyukan shimfiɗa bututun mai tsakanin jamhuriyar Niger da jamhuriyar Benin. Jaridar ta ce a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasashen biyu kamfanin na China ba shi da hurumin ba da kwangila kai tsaye, saboda haka ministan man fetur na Niger da takwaransa na suhuri suka ce ba za ta sabu ba. Jaridar L'Actualité ta ce kasafin kudaden jamhuriyar Niger na shekarar 2020 ya cira sama daga biliyan 2,266 na sefa zuwa biliyan 2,405. Majalisar ministocin kasar ce ta ba da wannan sanarwa a zamanta na ƙarshen mako. Jaridar ta ce sauye-sauyen da annobar cutar corona ta zo da su wajen tafiyar da al'amuran duniya ne mafarin waɗannan canje-canje, abinda ke nufin an samu shigowar wasu bukatun gaugawa na daban da ke bukatar hamzarta ɗaukar matakai. Mu ƙarƙare da jaridar Le Nouveau Républicain wacce yake cewa kungiyar Amnesty International ta zargi gwamnatin jamhuriyar Niger da fakewa da doka don rufe bakin masu sukar lamirinta a kafafen sada zumunta, inda a yau hira ta tsakanin mutum da mutum ta irin waɗannan kafafe kan zama sanadin galƙame mutane a gidan kaso sabanin abubuwan da 'yancin faɗin albarkacin baki tanadi domin jama'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, za mu kammala shirin na musamman ne da nasihar malamai albarkacin wannan wata na Ramadana.
Abdul Qadir Jadi, almabazzaranci dai haramun ne karar alqur'ani ya haranta, musamman ma jan kunne da barazana da qur'ani yake mamma sallallahu alaihi wasallam cewa innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin masu almabazzaranci yan washe din. Sannan idan muka dubi halin da muke ciki yanzu, da yawan mu akwai waɗanda wallahi saboda babu abin bude baki, babu abin sauɗin nan, azumin nazimin musu wani irin nauyin gaske. Kai kuma ka sayo abu goma kala da kala, kala da kala, ka sayo wannan, ka sayo wannan, alhali baka wuce ka ci bi daga ciki, sauran a bar mai yaro su yi wasa, don a kwashe a zuba cikin hanyar ruwa ko a kai gwalalo. Kaga wannan akwai matsala ga rayuwa ta musulmi a kanka. Musulmi bai kamata ya samu kana ya kawo. Akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wallahi bai da imani, wallahi bai da imani. Sahabai suka ce ya rasulullahi wane ne wanda bai da imani? Yace duk wanda ya kwanci cikin shi cike makwabcin shi ya kwanta da yunwa. To yanzu an ga wanda zai so abu ya he da biyu zuwa biyar, wani ma goma kai, sai ga makwabcin shi yana bukatar daya, aiki ne ya shigo cikin wanda ba su da imani. Don haka dai almabazzaranci ba abu ne ba ɗabi'a ta musulmi. Gaskiya yana da kyau masu wannan ɗabi'a su yi tsoron ubangijinsu.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. a madadin dukkan da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce roƙo kasance lafiya daga nan ofishinmu dake Birnin Benin.
Bonjour au micro Idriss.